أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أم مسلمي منا قارا جدة قودية مغا الله سبحانه وتعالى وان دي حالي تكوا دا كومي يحالي تيمو يبامو دامر ساكي حدوا دا كو أتكين دروسا مو ماسو إنبين البركة دروسا دا مكي كو قارن سنر دا كاونا مو دا كوما الأمم مو abin da ya shahi addininmu na musulunci. Muna cikin yau darasi na 31 inda muka kawo kan bayanin wane ne Allah subhanahu wa ta'ala da dalilan da suke nuna mamu wane ne Allah din dalilai amman na hankali. Dalilan wa'anda muka yi ishara game da su lokacin da ya wuce hawajin dalilai guda 6 dalilai ne na hankali. Sai dai kamar yadda muka sani, dalilai na hankali suna da wata sarƙaƙiya, suna da kwanance-kwanance wanda ba kowa yake iya gane su ba. Na'am, fa'idar su duk wani wanda yake da daidaitaccen hankali, idan aka kawo shin hida ta hankali din, ta bayanin dalilin, zai gane. Kamar yadda mun taɓa kawo misali jiya, wanda muka ce in aka kalli duniya, malaman falsafa suna cewa halitta ce, inda suke cewa wannan duniya din, in ma mace ita ta halicci kanta ko kuma akwai wanda ya yi ta, kaga wannan ita ce ake cewa shin hida. Abubuwa ne guda 2 suka zo da su. Kai mai hankali, idan ka ji, kana gane su. Shi ne daɗin dalili na hankali. Yana da shinhiɗa wadda mai hankali yana saurin ganewa. Sai dai inda matsalar take, wasu daga cikin shinhiɗoɗin suna da matsala. Ba kowane dalili ba ne irin wanga da an kawo za ka yi saurin ganewa. Wani dalilin yana da matsala. Shi ya sama dalilin da za mu zaɓa cikin wannan darussa namu, wanda shi bai da matsala, kowa yana iya gane shi, shinhiɗa ce mai sauƙi, ba ta da matsala, shi ne dalilin tsarin rayuwa, wanda da Larabci ake cewa burhanun nazm. Shi ne darasinmu wanda za mu karanta a yau. Mun ce saboda me muka zaɓe shi? Saboda dalili ne wanda yana da sauƙi, yana da sauƙin ganiya ga kowa. To, yanzu abin da muke so mu karanta cikin wannan darussa namu, ko shin yadda da muke so mu yi bayani kanta, shi ne mu sani shi dalili na hankali dukansu gaba ɗaya waɗanda muka yi bayani. Dalilan nan na hankali, wani lokacin shinhiɗa su gaba ɗaya kawai tana da alaƙa ne da hankali, amma wani lokacin kuma za ka samu shinhiɗa da za a zo da ita tana tare da alaƙa ta hankali, kuma da alaƙa da abin da mutum yake ji a cikin rayuwarshi, wanda yana ganin shi. Abubuwa ne wanda mutum yana haɗuwa da su a cikin rayuwarshi ta yau da kullum. To, don shi ya sama malamanmu suka ce dalilin da ya yi cikin dalilai shi ne wannan dalili ɗin wanda za mu zo da bayanin shi tsawon wannan darussa namu, burhanun nazm. Dalili wanda ke bayani ta hanyar ya nuna mu tsarin rayuwa. Saboda shi, wannan dalili ɗin shin hidin shi sun hada abu biyu, akwai bangare na hankali, akwai kuma bangare na abin da mutum yake haduwa da shi cikin rayuwar shi na yau da kullum. Saboda haka da an kawo misalin zaka ji abu ne wanda ka taba haduwa da shi cikin rayuwarka, abu ne wanda ka san shi, ba wai yanzu ne aka kawo sabon abu ba a gaba gare ka, balantana kai ta'ajjubi, kai mamaki. Saboda bayani na kasantuwa Allah subhanahu wa ta'ala lallai yana buƙatar a kawo dalili mai sauki. Saboda kai da ke son kai ma mutane bayani na kasantuwa Allah, kenan suna son su gane wani abu babba, ya kamata ka zo musu da wani abu wanda sun sallama da shi, sun san da shi, ta yadda za ka fahimtar da su wannan abin babba. Shi yasa kenan a taƙaice za mu ce lallai wannan dalili wanda za mu zo da shi dalili ne wanda yana da ɗimbin muhimmanci, kuma dalili ne wanda lallai shi ke iya ya amfani al'ummanmu baki ɗaya da duk wanda yake da shubha ko yake da matsala game da kasantuwa ta Allah subhanahu wataala. Mun ce daman kamar yadda ya kamata kullum ɗan uwanmu su sani, ba lallai bane ba kowa yana da matsala ta kasantuwar Allah, yana da tambaya ta kasantuwar Allah. Ana iya samun mutum yana da imani ko da bai kai 100% ba, zai kai wajen 95-98% kan cewa akwai Allah subhanahu wa ta'ala. Amman za ka samu wasu suna da tambayoyi kamar da muka ishara. To dalilin wannan tambayoyi ɗin wanda suke zo ma mutum, suke bujiro ma mutum cikin rayuwar shi ta yau da kullum, ya zamanto kenan dole mu kawo dalilai na kasantuwar Allah, musamman matsalar da muke fama da ita. Akwai wasu ƴan boko waɗanda sun tahi sun yi karatun falsafa, falsafa kuma wata iri ta waɗanda muke ce ma turawa, waɗanda ba su da alaƙa da Allah. Falsafar su tana ma nuna babu Allah, tunaninsu na hankali yana ma nuna babu Allah. Duk da mun kawo malaman da suka wuce suna nuna akwai Allah, sai dai ƙudurar ce ta Allah suka rage ma Allah, suna ganin Allah bai macintanta a bauta mishi ba. Sau da kanan wa'annan masu tunani na daga ‘yan boko wa'anda suna karatu, suna ganin sun yi ilimi ne, suna tare da shubuhi, suna da tare da tambayoyi, suna da tare da ruɗuwa ta hankali ta yadda sun kasa gane akwai Allah ɗin tabbas koko babu shi. Saboda mi? Saboda tambayoyin da suke yawan zo musu, shubuhin da ake karanta musu a makarantu. Saboda haka nan kenan dalili kan bayanin kasantuwar Allah kusan zuwa da shi wajibi ne. Shi yasa ma wannan dalilin da muke son mu kawo na burhanun nazm, za mu kawo abubuwa wanda yake banta da su, don saboda muna iya tambayar kanmu. To ka kawo dalili guda 6 malam a jiyan nan da ya wuce, amma daga ciki sai ka zaɓi dalili ɗaya kace burhanun nazm shi ne fiyayyen dalili, ko kana iya gaya mamu abubuwan da yake banta da su? Zan ce maka ka gyara zamanka, ga dalilai, ga abubuwa wanda wanga dalilin yake banta da su. Kusan ma inda za ka sa hankali cikin bayanin da muka yi, kana iya gane lokacin da muka ce wannan dalilin yana da shinhiɗa wadda ta haɗa abu biyu, ta shahi hankali kuma ta shahi abubuwan da muke rayuwa da su yau da kullum. Ta nan kana iya gane wannan wani ɗaya daga cikin bambanci ne wanda wanga dalilin ya bambanta da sauran dalilai. To amma da haka nan za mu ƙara wasu don ɗan uwana ya ƙara fahimtar muhimmancin wannan dalili wanda za mu zo da bayanin shi nan gaba. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya bada abin da muke so ya bada shi wannan dalili ɗin, ma'ana ya fahimtar da kawunanmu da al'ummanmu da duk wanda yake da shubha game da kasantuwar Allah. In ma da can ya yarda akwai Allah, amma 50 cikin 100 muna son ya kai 100% cewa ya yarda akwai Allah subhanahu wa ta'ala, kuma da wani dalili, da dalili da hankali shine wannan Burhanun Nazm. Kamar yadda muka ce, za mu kawo abin da yake banta da su. Na ɗaya, wannan dalili na tsarin rayuwa ya keɓanta da shin hidodin shi, duk wanda ya ji su zai sallama. Dan shin hidodin shi masu sauki ne. Abin da zai fara kawowa na shin hida masu sauki ne. Ba za ka samu ya kawo maka abin da sai ka yi ta tunani ba kayan ka gane. Don saboda shin hida ya kamata a ce ya kasance tana da sauki. Shin hidan nan wanda muke cewa ita ce da Larabci suke cewa muqaddima. Kenan ya kamata muqaddima da mutum zai fara kawo maka in yana sai nuna maka akwai Allah, ya zo maka da shin hida mai sauki kamar irin wanda ta wuce. Duniyan nan ko akwai wanda yi ta ko ita yi kanta. Kaga wannan dalili ne ko muqaddima ce mai sauki. Kana iya ganewa. Sannan abu na biyu shine wanda ya gamsu da wannan dalilin ba kamar sauran dalilai ba, to wannan dalilin in ka gamsu da shi kana iya gamsar da kuma wani dan uwanka. Ma'ana ilimin da ka samu cikin wannan dalili din kai za ka karu da shi kuma na wani dan uwanka, idan ya tambaye ka kai ni na kuna bauta ma Allah, ina son ka sanar da ni Allah nan ya aka ka gane akwai shi, to zaka izo mai da wannan dalili din na tsarin rayuwa kana yi mishi bayanin shi kuma ya gamsu da cewa lalle akwai Allah. Kaga din wannan yana ɗaya daga cikin abinda wannan dalilin ya keɓanta da shi. Sai kuma abu na uku wanda za mu iya ƙara ko kuma ce na hudu idan har mun lissafa da na farko wanda muka fara gani shine wannan dalilin mazhabobi ko addinai wanda ma ba ma na addinin musulunci ba, irin kiristanci, irin yahudanci, irin masu tunani na daban-daban wanda ma ba su da addini, za ka same su sun yarda sun tafi akan wannan dalili din. Me yasa muka ce har ma waɗanda ba su da addini? Saboda kamar da muka ce dalili na hankali yana kama su ma tunaninsu. Haka nan muna iya samu cikin mazhabobi daban-daban. In ka duba mazhabi na Shi'a ne, mazhabi na Sunna ne, mazhabobi ne daban-daban, masu tunani ne na addini daban-daban, za ka samu su ma sun zo da bayanai daban-daban cikin bayanin wannan dalilin na tsari. Saboda haka kenan wani abu ne wanda kusan za mu iya ce duk an sallama da shi. Sannan abu na biyar wanda za mu iya ƙara shine dan uwana, idan kai dan Shi'a ne, zan ce maka a imma na ahlul bait alaihim assalam, duk lokacin da aka zo a tambaye su ya kai wannan shika na annabi salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi tayyibin tahirin, da wani dalili ne ka yarda akwai Allah? Shi imam din nan me yake cewa mutane ku zanna, zan muku bayani ta hanyar wani dalili, ta hanyar dalili na tsari na wannan rayuwa, shine ta hanyar dalilin Burhanun Nazm. Kenan kusan za mu iya ce wannan dalili na Burhanun Nazm dalili ne wanda kusan mafi yawan al'ummu sun tafi akan shi, mafi yawan masu hankali suna kuma yarda da shi daga musuwa da shi. Saboda haka za mu tsaya a nan wurin bayan mun yi bayanin wannan abubuwan da yake banta shi wannan dalili din, nan gaba za mu tashi cikin bayani ko kuma mu ce shi tsarin menene insha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.